وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا دجنجنا ديابو دكيراني مرة فرقو دكارشيد إياكا يا تبتا غا الله سبحانه وتعالى wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa ya ba mu ikon kewayowa wannan sabuwar shekara ta 1443. Yau muna daya ga watan Ramadan hijira 1443 wanda yazo biyu ga watan hudu 2022. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa, ya mana muwafaka, ya kuma sa mu cikin waɗanda za a yanta daga wuta a wannan wata. Allah kuma ya mana gamdakatar da samun aljanna da samun tsira a gaban sa ranar alkiyama. Kafin mu fara tafsirin mu na wannan shekara, za mu gabatar da ta'aziyya gare mu baki ɗaya na rasuwan babban limamin wannan masallaci, Sheikh Al-Qadi Yahya Ahmad. Muna fatan Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa yana jannati firdausi. Wannan babun Allah ya zame mana a matsayin uba mai bada shawara, jagora a cikin wannan tafiya da muka kwashe shekara 23 ana gabatarwa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fi masa kurakuransa, ya kuma sadar da shi da rahamarsa da jin kansa. Za mu koma baya kaɗan, mu ɗora daga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan azumi, wato suratul baqara aya ta 183. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam. Kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da aka karanta yana umartar bayinsa da tsayawa da bin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yarda, yace duk sanda kaji Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu, to ka karkade kunnuwanka domin alheri ne za a umarce ka kayi ko kuma wani sharri ne za a hana ka gabarin aikatawa. Irin wannan kira ya mamaita alqur'ani kusan sau 89, wanda a cikin wannan sura, suratul baqara, Allah ta'ala ya kira masu imani da irin wannan nau'in kira a gurare daban-daban har gurare guda biyar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani. Ashe imani shine ginshikin tafiya, imani shine tushen tafiya. Dukkan abin da Allah ta'ala yake so a yi, to masu imani ne suke yi. Duk abin da Allah ta'ala yake so a bari, masu imani ne suke bari. Don haka Allah ta'ala ya keɓance masu imani da kiransu da lafazin imani, ya ku waɗanda kuka yi imani, ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyan wa rasula, ya ku waɗanda kuka yarda, kuka amince, kuka gamsu da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin mai yin halitta, a matsayin mai mallakar halitta, a matsayin mai gudanar da halitta, a matsayin wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta, a matsayin wanda ya keɓanta ya kadaita a cikin sunayensa da siffofinsa da ayyukansa. Ya waɗanda kuka amince cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne, manzon Allah ne, badaɗayin Allah ne, wanda Allah ta'ala ya aiko shi da alqur'ani domin wato ya fitar da mutane daga duhu zuwa haske, ya wanda suka amince da tsarin addinin musulunci a matsayin shine tsari na rayuwa, aqidatan wa ibadatan wa shari'atan wa akhlaqan wa mu'amalatan, wanda suka gamsu addinin musulunci shine aqidarsu, addinin musulunci shine ibadarsu, addinin musulunci shine mu'amalarsu, addinin musulunci shine shari'arsu, addinin musulunci shine halayensu da zamantakewarsu. Wanda suka hada waɗannan bangarori, to su ne waɗanda suke da wato yanayi na idan an sa su yi za su yi babu gardama, in an hana su sahanu za su hanu ba tare da gardama ba. To sai Allah ta'ala ya ce kutiba alaikumus siyamu, an wajabta muku yin azumi. kama kutiba kamar yadda aka wajabta shi ala allazina min qablikum abta wadanda suka gabace ku la'allakum tattaqun saboda ku sami taqwa an wajabta muku azumi ne masu imani maqasudin wajabta muku azumi shine ku samu taqwa abin da ake kira taqwa ko taqwa ita ce maqasudi ko kuma shine gaya shi azumi wasila ne zuwa ga taqwa ita taqwa din ita ce gaya ma'ana azumi in kun yi shi zai sadar da ku zuwa ga samun taqwa ita kuma taqwa ita ce mabudin shiga aljanna inna lil muttaqina mafaza saboda haka masu taqwa su ne za su shiga aljanna uiddat lil muttaqina an yi tanadin aljanna ne ga masu taqwa to ga hanya mafi sauki da mutum zai samu taqwa shine ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin azumi idan imani ya hadu da taqwa to mutum sai ya zama waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma suna jin tsoron Allah mukan fassara taqwa da tsoron Allah amma wannan wato tsukakkiyar fassara ce kalmar taqwa ta hada bangarori guda biyar mai taqwa shine wanda yake aikata abubuwa guda biyar na farko fi'ilul awamir idan an sa ka kai to idan kana da taqwa ba za ka ji nauyin yi ba sanan ijtinabun nawahi idan kana da taqwa idan an hana ka ba za ka ji nauyin hanuwa ba sanan ashkuru ala ni'ima idan mutum yana da taqwa din ni'imar da Allah ya yi masa to zai wa Allah godiya akan wannan ni'ima din saboda Allah ya cancanci idan ya maka ni'ima ka ce ka gode ka aikata godiya da gabanka ka kudire godiya a zuciyarka kuma ka faɗi ka gode da bakinka sannan kuma mai taqwa shine wanda yake yin hakuri wajen jure ma jaraba wanda Allah yake masa shine as-sabru ala al-masa'ib mai taqwa shine wanda yake da hakuri idan an sa shi yayi zai yi hakuri yayi yadda aka sa shi idan an hana shi zai yi hakuri ya hanu bisa abinda aka hana shi sannan an jarabce shi da wata kaddara mai radadi zai yi juriya zai karbi wannan hukunci daga Allah kuma zai san daga Allah ne ko ba mai yayewa ba mai kawowa sai Allah sannan abu na hudu da mai taqwa yake da shi shine idan Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da fadawa cikin laifi to nan da nan zai tuba yayi nadama ya istighfari da haka wanda ya hada abu biyar din nan an sa shi yayi ya tashi yayi an hana shi ya hanu an bashi ya gode an hana shi yayi hakuri ya aikata laifi ya tuba yayi nadama yayi istighfari gwargwadon yawan waɗannan abubuwa guda biyar gwargwadon nisan ka a cikin taqwa domin addinin Allah din gaba ɗayansa yana cikin wannan alqur'anin da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ita ce fassara ta alqur'anin sunna ita ce fassara ta alqur'ani to tunda musulunci gaba ɗaya yana cikin alqur'ani yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama alqur'anin gaba ɗaya tun daga suratul fatiha zuwa suratul nas idan kana karanta shi zaka ga abu biyu ne kawai a gabanka akhbar wa ahkam ko dai kana karanta labari ko kana karanta hukunci inde ka dau qur'ani kana karantawa in ka rike wannan to ka samu wato mabudin fahimtar alqur'ani cewa alqur'ani gaba ɗayansa labarai ne da hukunce tun daga suratul fatiha zuwa suratul nas hukunce-hukuncen nan kuma ko labaran nan ko dai labari game da Allah ko kuma labari game da halittun Allah in ana labar da labari akan Allah zaka ga ana magana akan cewa ko dai rububiyar Allah shi ya halitta, shi ya mallaki halitta, shi kadai yake gudanar da halitta, ko bayani akan sunayen Allah da sufofinsa da ayyukansa, ko ko bayani akan kudura Allah da ikonsa da gudanarwarsa da isassa da burinkasarsa da wadatarsa subhanahu wa ta'ala, duk bayani ake akan Allah. Ko kuma bayani akan halittun Allah, bayani akan halittun Allah din nan shine shi kuma ya kasu kashi biyar. Ko ana bayani akan sama da abinda ta kunsa na mala'iku, da abinda ta kunsa na taurari, da abinda ta kunsa na kursiyu da al'arshi, da halittun da suke sama waɗanda Allah yake bayani akan su. Ko kuma na biyu ana bayani akan ƙasa, ita kanta ƙasar, da abinda ta kunsa na halittu na tudu da na ruwa, da kuma abubuwan da suke ƙarƙashin ƙasa da wanda suke saman ƙasa, da masu rai da marasa rai, da masu motsi da marasa motsi. Haga biyu kenan. Ko kuma ana magana akan wato annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, da su annabawan kansu, da masoyan annabawan, da mabiyansu, da wanda suka yi imani da su, da sakamakon da Allah ya musu a duniya da lahira. Ko kuma makiya annabawan da suka ƙaryata su, da su ma sakamakon da Allah ya musu a duniya, da kuma sakamakon abin da ya tanada musu wato a ranar alkiyama. Ko kuma ana magana akan abin da zai zo nan gaba na tashin alkiyama, da abin da alkiyama ta kunsa na mutuwa da tashi da tattaruwa da hisabi da wuta da aljanna da sakamakon kowa, yadda kowa zai karɓi littafinsa ko a hannun dama ko a hannun hagu. Wannan shine bangaren abin da ya shafi wato labaran da Qur'ani ya kunsa. Bangaren ahkam kuma, in kana karanta hukunce hukunce za ka ga hukunce hukuncen kala biyu ne, ko abubuwan da Allah ta'ala zai ce a yi kaza, ko kuma Allah ya ce a bar kaza. Abubuwan da Allah ya ce a yi su ake kira awamir, abubuwan da Allah ya ce a bari su ake kira nawahi. Ifa'al la tafa'al, za ka ga Qur'ani yana cewa yi kaza kuma ya ce ka bar kaza. In ka yi abin da aka ce ka yin nan, to a cikin yin ne za ka samu tsiran duniya da tsiran lahira. Idan ka yi ka bar abin da aka hana ka, a cikin hanuwar ne za ka samu tsiran duniya, ka samu tsira a lahira. To da haka kun ga Qur'ani akhbarun ne da ahkamun. Yasa Allah ta'ala ya kirawo masu imani ya ce ya ayyuhal ladzina amanu. Wato imanin nan shine sinadari. Kamar yadda ka san batir ga wayarka, cewa za ka iya samun full charge ko ka samu half charge ko quarter charge ko low charge, haka imani yake. Wani imaninsa cikakke ne, wani imaninsa rabi ne, wani kwata ne, wani saura kiris ma saurayen ka ɗaya ɗin nan ya faɗa kan zero. To da ka imani shine abokin tafiya. Kamar mota ce a ce ba mai, to kaga mota ba mai ina za ta, ba inda za ta. To haka nan rayuwa take, imani shine sinadari, shine ginshikin rayuwar musulmi. Kuma imanin nan in ka same shi ka samu babban jari. Duk mutumin da ya rasa imani yayi asara. Duk jin daɗin duniya da makoma a lahira Allah ya tanadin sa ne ga masu imani. To da haka shi yasa Allah kuga yana kiran masu imani. Malamai suka ce imani qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus. Imani akwai maganganu na cikin imani, akwai kuma ayyuka na imani, akwai kudircewa na imani, sannan imani yana karuwa, imani yana raguwa. Al-iman yazidu bi ziyadati al-a'malis salihah wa yanqusu bi naqsiha. Imani yana karuwa da karuwan ayyuka masu kyau waɗanda ake aikatawa da baki, waɗanda Allah ya so iyadda da su, ko ake kudirewa a zuci waɗanda Allah ya so iyadda da su, ko kuma ayyukan da ake aikatawa da gabbai waɗanda Allah ta'ala ya umarni a yi su. Sannan nabi imani yana da rassa. Annabi alayhi salatu wassalam ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba. A'laha قول لا اله الا الله وادناها اماته الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. ايمان yana da rassa har guda 77 ko 67. Mafi girma a cikin ayyukan imani shine la ilaha illallah qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Sannan yana daga cikin imani ma in zaka wuce kaga abin da zai cuci jama'a akan hanya ka dauke shi, shi ma ya nuna kana da imani. Imanin ka ne ya nuna maka tunda ban ji rauni ba, ban taka wannan abun ba, ban bige da wannan abun ba, to watakila wani zai iya zuwa ya taka ko ya ji rauni, bari in dauke shi. Shi zace ra'aytur rajula yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha ala zahril tariq kanat tu'zin nas. Annabi alayhi salatu wassalam yace naga wani mutum a gidan aljanna yana ta cewayo duk inda ya ga dama yana shiga aljanna. Saboda me? Saboda wata bishiya da ya gani akan hanya, mutane suna cin karo da ita, suna faduwa ko tana bige su, sai ya sare ta, sai Allah ya bashi gidan aljanna. Saboda ya nuna shi mai imani ne, ba zai bar abin da zai cuci jama'a ba, wato akan hanya. Ba zai bar abin da zai cuci jama'a ba akan hanya. To da haka wannan ya nuna yana da imani. Sai ce wal haya'u shu'batun min al iman. Mutum ya zama yana da kunya ko yana jin kunya, shi ma alama ce sai yana da imani. Sannan imani lahu usul wa lahu furu' wa lahu halawa wa lahu da'f wa lahu haqiqa. Wannan imanin da Allah yake kira masu imani su yi kaza, masu imani su bar kaza, to shi wannan imanin yana da usul. Usulul iman su ne guda shida da Allah ya faɗa, da Annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa a hadisin Jibril. Al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi. Wannan shine tushen imani guda shida: ka yarda da Allah, ka yarda da mala'ikun Allah, da littattafan Allah, da annabawan Allah, da manzannin Allah, da ranar lahira, da kaddara wacce ta yi maka dadi da wacce ba ta yi maka dadi ba, duka daga Allah ne. Sannan imani yana da halawa, za a halawatul iman salasun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. Yana da wani zazzaki, yana da wani zaki, yana da wani dandano imani. Idan kana ka yarda da Allah, za ka ta'amal iman man rabbiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya salasun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yana da cikin imani mai zaki, zazzakan imani ya zama abubuwa guda uku wanda ya kasance a cikin su ya samu zazzakan imani. Ya zama Allah da manzansa su ka fi so fiye da komai. Sannan ya zama kana son wani dan uwanka musulmi ba dan komai kake son sa ba sai dan Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wallazi nafsu muhammadin bi yadi la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Yace na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa, ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani. Duk wanda ka ganshi aljanna imani ne da rahmar Allah, amma ba ka da imani kwata kwata ba za ka shiga aljanna ba. Wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ko ba za ka samu cikakken imani ba sai kuna son juna. Awala adullukum ala shay'in bana nuna muku wani abu ba, idza fa'altumu in kuna aikata shi tahabbtum za ku so juna afshu salama bainakum, ku yada sallama, ku yada aminci a tsakaninku. Da wannan ne za ku samu zazzakan imani. Haqiqatul iman, haqiqar imani, imani yana da aslu, yana da aslu a cikin zuciyar mutum. Da haka ne imani yazidu wa yanqus. Sannan kuma akwai nawaqidul iman, abubuwan da za su iya warware mutum imani. Allah ka tsare mu. Manya-manya abubuwan da suke warware imani guda biyar ne. Kowa ya roki Allah kada ya je wa Allah lahira da laifi ɗaya cikin biyar ɗin nan. Idan ka je lahira da ɗaya daga cikin laifukan nan guda biyar, ba kai ba aljanna har abada. Laifi na farko shine al-kufrul akbar, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Duk wanda ya kafirce bayan imani to aikinsa duka ya wargaje. Saboda haka Allah ka tsare mu daga kafirci. Me maganinsa shine musulunci, ka rike musulunci da kyau, shi zai tsare ka daga kafirci. Na biyu, shirka. La in asharakata la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khatirin. Allah ya ce lalle da zakai shirka da aikin ka gaba ɗaya ya ruguje, kuma zaka kasance cikin tababbu. Balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. Sura ka shirka maganin ta shine tauhidi, maganin kafirci islam, maganin shirka tauhidi. Sannan na uku, abinda yake lalata imani shine wato nifaq, an-nifaqul akbar, munafinci babban. Allah ka tsare mu da munafinci babban har karamin ma, amma babban shi yake dawwamar da mai shi a cikin wuta. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Munafiqai suna can ƙurya, can ƙarshen wuta za a saka su, waɗanda suka fito da an-nifaqul akbar. Sune Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. Ko ka nema musu gafara, ko kaka nema musu gafara, da zaka nema musu gafara so 70, Allah ba zai musu gafara ba. Haka ku ai laifin yayi girma, da za a ce an nema muku gafara ma Allah ba zai karba ba. To sune munafikai. Allah ka tsare mu da munafunci. Sannan ridda. Ridda tana cikin abin da yake warware wato musulunci. Umman yattaji minku andi fayamut wa huwa kafirun. Wanda ya ridda ya mutu yana kafiri. Ma'ana ridda shine kana musulmi ka fita, thumma amanu thumma kafaru, thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran. Kana cikin imani ka fice, ko ka ƙaryata wani abun da ya kamata ka gasgata, ko ka gasgata wani abun da ya kamata ka ƙaryata, ko ka kore wani abun da ya zama wajibi a tabbatar, ko ka tabbatar da wani abun da ya kamata a kore. Ridda tana zuwa a cikin ayyukan aqida, tana zuwa a cikin ayyukan gabbai, tana zuwa a cikin ayyukan zuci, tana kuma zuwa a cikin ayyukan baki. Don haka Allah ka tsare mu da ridda, Allah ka samu mutum muna musulunci. Sannan sai bid'a. Ita ma bid'a akwai mukaffira, akwai mufassika. Akwai bid'a duk ba ta da kyau, amma akwai bid'a wacce take mai da mai aikata ta fasiki amma yana nan a musulminsa. Da kuma wata bid'a da ta girma, ta burin kasa, ta yi nauyi, ta yi girman da mai aikata ta wato ta riga ta fidda shi a musulunci. Yasa ake kiran albid'a nau'i biyu ce, mukaffira da mufassika. Allah ka tsare mu daga su. Kun ga kenan, na farko al-kufr, ash-shirk, an-nifaq, ar-ridda, an-nifaqul akbar. Waɗannan su ne manyan laifukan da in mutum ya same su a littafinsa ya taɓi, Allah ka tsare mu. Saboda nauyin imani da Allah yake kiran masu imani, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyamu. Ya ku masu imani an wajabta muku yin azumi. Kama kutiba alal ladina min qablikum, kama yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaquna, don ku samu takawa. Maqasudin wajabta muku azumi don ku samu takawa tare da imani. Idan imani ya haɗu da takawa, to me shi ya tsira na alkiyama. Wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi wasu alƙawura waɗanda sun kai 15 a duniya da zai wa masu imani. Duk mai imani akwai wasu abubuwa guda 5, guda 15 da Allah ya masa alƙawarin za su same shi a nan duniya. Da haka Allah ya sa mu zama cikin masu imani. Na farko al-falah. Allah ya alƙawari cewa duk mai imani zai rabauta. Ina yake faɗa haka? Qad aflahal mu'minun. Allah ya ce duk masu imani sun rabauta. In kana son rabo, to kai imani. To da haka mun yi imani da Allah, mun yi imani da manzonsa, mun yi imani da musulunci. Allah kuma ya raya mu akai, karɓuran mu akai. Na biyu al-hidaya. Allah ya alƙawarin shari'a za ta tabbata ne ga masu imani. Wa inna Allaha lahadil ladina amanu ila siratin mustaqim. Lalle Allah ta'ala yana shiryar da masu imani zuwa tafarki madaidaici. Da haka kana da imani, ka samu sinadarin da Allah ta'ala zai shiryar da kai zuwa tafarki madaidaici. Sannan abu na uku da Allah zai ba masu imani shine izza, buwaya da ɗaukaka da girma. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina. Buwaya ta Allah ce, buwaya ta annabi ce, buwaya ta mu'minai ce. Da haka mu'mini shine Allah yake buwayantar da shi, ya bashi daraja, ya bashi kima, ya bashi girma, ya kuma tsare shi. wannan sai mai imani sannan addifa abu na hudu da Allah yake wa masu imani shine addifa'u idan kana da imani in aka sako ka gaba sai Allah ya shiga fadan da ake yi da kai inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah ta'ala yana kariya yana bambance masu imani yana tare wa masu imani fada sun kai imani wani yazo zai fada da kai sai Allah ya shiga fadan ya tare maka man adali waliyan faqad azantuhu bil har wali kuma shine man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan wanda yake da imani da takawa shine waliyin Allah dan haka Allah zai difa'i yudafi'u anil ladina amanu Allah yana tsare mu'minai sannan nabiyar nasara dinda kaga mutun yana samun nasara imani sinadari ne na samun nasara Allah ta'ala ce wa kana haqqan alaina wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce tabbas haƙi ne akan mu taimakon masu imani taimakon masu imani Allah ya ce haƙi ne akan mu mu taimaki masu imani sannan abu na shida da Allah zai wa masu imani shine al-amn samun kwanciyar hankali samun nutsuwa samun lafiya samun zaman lafiya alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cudanya imaninsu da shirka ba waɗannan su suke da nutsuwa da kwanciyar hankali kuma su ne shiryayyu sannan abu na bakwai Allah ya ma masu imani alƙawarin samun annajat samun tsira Allah ta'ala ce summa nunajji rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya fadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin nunjil mu'minin Allah ya ce haƙi ne akan mu mu tseratar da masu imani wala shi imanin nan ba karamin jari bane mu daina wasa da imanin mu ka jaddada imaninka ka rike imaninka saboda yanzu zamani ne na rugujewa imani idan alkiyama ta kusa tayi shubuhohi da fitintunu za su yawa da shahawat waɗanda suke raunata imani suke ruguza imani wata ran ma suke kakkawar da imani fa annabi alayhi salatu wassalam yace za a zo wani zamani da mutun da safa mu'mini da yamma kafiri da yamma kafiri da safa mu'mini haka kullun wannan ya fado maka ya wancan ya fado irin abubuwan da suke ta fado mutane na wato shubuhohi da sha'awoyi waɗanda suke raunata imani Allah ka tsare mu shi sa Allah ta'ala yace ya tanadi wato tseratarwa daga halaka ga masu imani sannan Allah ta'ala ya ware wata rahama ta musamman da zai wa masu imani kawai indai baka da imani baka cikin wannan kasar Allah ta'ala ce wa kana bil mu'minina rahima in an zo fassara ar-rahmanir rahim sai a ce ar-rahman mai yalwatacciya fadadaddiya gamammiyar rahama da kowa ya samu a duniya Ar-Rahim mai keɓantacciyar rahama ga mu'minai ranar alkiyama saboda mu'minai ne kadai za su shiga aljanna za su samu wannan babban rabo sannan abu na gaba wanda Allah ta'ala ya tanadawa masu imani shine al-hayatu tayyiba duk wanda yake da imani ko yana da kudi ko ba shi da kudi ko yana da mulki ko ba shi da mulki ko yana da shi ko ba shi da shi ba za ka gani a fuskarsa ba mai imani ya fi kowa juriya sai ka dauka ce ya muka ganka da ana cikin damuwa ana cikin tashin hankali amma kai babu alama saboda imanin ka ya jurar da kai ka iya dauke dadi ka iya dauke wahala ajaban li amril mu'min ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabahu darra'u sabara fa kana khairan la Annabi alayhi salatu wassalam yace mamaki ya kare duka mamaki ya kare akan mai imani shi mai imani shine wanda idan abun farin ciki ya same shi ina sabon sarra'u shakara sai yace wa Allah godiya yace Allah na gode Allah na gode ya aikata na gode aikace ya aikata na gode ya fadi na gode ya kuma kudire na gode yau Allah godiya da zuciyarsa yau Allah godiya da bakinsa yau Allah godiya da gabansa kuma ya aiwatar da abin da aka bashi wajen inda Allah yake so iyadda da shi wa in asabahu darra'u sabara in kuma abu ya same shi mara dadi sai ya hakuri ya san daga Allah ne kuma innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab, masu hakuri Allah yana ba su lada ne ba tare da lissafi ba. Kun ga ashe mumini yana rayuwa ne baina shukurin wa sabarin, kuma al-imanu isfani nisfun fi shukuri wa nisfun fi sabari. Imani kashi biyu ne, kaso 50 yana cikin nagode, kaso 50 yana cikin nayi hakuri. In an baka ka gode, in an hana ka kai hakuri. Da dukkan mun aikata waɗannan abun guda biyu, ba za a samu fitintunu da tashin hankali masu yawa ba. Din da kaga fitina, tashin hankali, rigima, kashe-kashe, rashin hakuri, sata, bige-bige, duk an ki ɗayan biyu ne. Ko dai Allah ya bayar ba a gode ba, ko kuma bai bayar ba ba ya hakuri ba. Wani an ba shi ya ƙi ya godiya, wani an hana shi ya ƙi ya hakuri, sai ce sai ya kwaci na wani. Kaga dole abu ya rikice. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, wanda ya yi aikin kwarai mace ko namiji alhalin yana da imani, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, Allah ya ce zan raya shi rayuwa da daɗa. Walanuhyiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kuma zan musu sakamako wato na lada mafi kyawun ma abinda suka aikata. Sannan albarka tana zuwa a inda masu imani suka cincirundo. Idan aka ce mutanen gari sun ji tsoron Allah kuma sun yi imani, to duk musifin da suke ciki sai Allah ya kwashe musu su. Law anna ahlal qura wa law anna ahlal qura amanu wattaqu, amanu wattaqu, kun ga Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Amanu wattaqu, sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah. To la fatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ard, Allah ya ce zan bude musu albarka ta sama, in bude musu albarka ta ƙasa. Albarkar sama, Allah ya ta zubo albarka da ruwan sama, da albarka wacce ake gani da wacce ba a gani. Mutane su tayin albarka, noma ya albarka, kiwo ya albarka, kasuwanci ya albarka, mulki ya albarka, ƴaƴa su ya albarka, aure ya albarka, rayuwa gaba ɗaya ta zama cikin albarka. A samu kwanciyar hankali, a samu nutsuwa, a samu ci gaba saboda albarkar da Allah ya saukar. Sannan Allah ya bude albarkoci a ƙasa, a ta ɗauko sinadaran ƙasa, ana sarrafa su, ana samun arziki, ana samun zaman lafiya, ana bauta wa Allah. Walakin kazzabu, sannan muminai suna da ma'iyya khassa. Allah ta'ala ya keɓance muminai, yake yana tare da su. Wa anna allaha ma'al mu'minin, lalle haƙiƙa Allah yana tare da masu imani. Sannan akwai wata nutsuwa ta zuci mai daɗin gaske wanda baka samun ta sai kana cikin masu imani. Allazina amanu wa tudma innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tudma innul qulub, waɗanda suke yin imani zukatan suna samun nutsuwa da ambaton Allah, da ambaton Allah zuciya take samun nutsuwa. Sannan daga cikin abinda masu imani suke da shi shine Allah ta'ala ya siffanta su da cewa suna da wilaya, ma'ana suna da soyayya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur, Allah shine majibanci masoyin waɗanda suke da imani, yana fitar da su daga dufai yana mai da su zuwa ga haske. Sannan in imani ya samu kafuwa a cikin zukatan masu imani, to Allah ta'ala ba zai ba kafirai nasara akan masu imani ba. Walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, Allah bai sanya wa kafirai dama da iko akan muminai ba. In kaga kafirai sun yi nasara akan mu, ko ta wace fuska, ko ta tattalin arziki, ko ta siyasa, ko ta mulki, ko ta zamantakewa, to lalle an samu raunin imani tsakaninmu da Allah. Sannan Allah ya yi alƙawarin khilafa, wato gaje ƙasa da gudanar da ƙasa da mallakar ƙasa. Allah ya yi wa almuminai alƙawari, amma ya sa musu sharaɗi da yawa. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati, Allah ya alƙawari ga waɗanda suka yi imani a cikinku suka kuma aiki na ƙwarai. La yastakhlifannahum fil ard, Allah zai mamai da su a ban ƙasa su zama halifofi. Kamar takhalafa allazina min qablihim, kamar yadda ya wato halifantar da waɗanda suka gabace su. Wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum, kuma Allah zai tabbatar musu da addinin nan da yarda musu da shi. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, kuma Allah zai musanya musu samun kwanciyar hankali bayan sun shiga halin tsoro. Me za su yi? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, Allah ya ce za su bauta min ne ni kadai, ba za su hada ni da abokin tarayya ba. Wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fatiqun, waɗanda suka kafirce kuwa bayan haka waɗannan sune fasikai waɗannan sune manyan alƙawura guda 15 da Allah ya yi masu imani kaga ashe dole ka kula da imaninka dole ka inganta imaninka dole ka tsare imaninka dole ka ƙara faɗaɗa imaninka dole ka ƙara inganta imaninka kamar da mai ahlar ya gaya maka awwalu ma yajibu alal mukallafi maza tashihu imani awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani ka inganta imaninka ka tsare imaninka kula da imaninka domin imanin nan shine sinadarin da zai sa ka samu tsira ranar alkiyama sannan a alkiyama kuma akwai wasu abubuwa guda 6 ko 7 da Allah ya tanada masu imani ba wanda zai samu abin nan sai mai imani na farko dukhulul janna duk wanda kaga ya shiga aljanna to yana da imani saboda kamar sa imani kaware su kawai masu imani ne suke shiga aljanna sannan na biyu alkhulud fiha masu imani sun shiga aljanna kuma abu na biyu za su dawwama har abada a cikin aljanna ba mutuwa ba tsufa sannan na uku za su ga Allah wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira sannan abu na hudu za su samu qurb za su samu kusanci da Allah fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir sannan za su ji maganar Allah tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salama Allah zai musu sallama wato wannan daraja ce babba sannan mafi girma a cikin waɗannan duka shine waridwanu minallahi akbar za su samu yarda Allah wanda ita ce mafi girma daga ni'imar da ke cikin aljanna Allah ya ce ma yan aljanna na yarda da ku har abada bazan fushi da ku ba bazan fitar da ku ba bazan canza muku daga abin da nake muku na alheri ba don haka Allah subhanahu wataala ya wajabta azumi akan mu kamar yadda wajabta wanda suka gabace mu me hikimar cewa kamar yadda wanda suka gabace mu aka ce akwai abubuwa guda uku anan na farko duk sanda za a baka doka idan ka ji ba kai ne farkon wanda aka fara bawa dokan nan ba to kamar ana lallashin ka ne cewa an wajabta maka yin azumi amma fa ba kai ne farko ba akwai al'ummatai da suka gabace ka su ma an dora musu yin azumi saka kaga an maka tasliya an kwantar maka da hankali walaula kasratul bakina hauli ala ihwani la qataltu nafsi saboda in kaga mutane irin abin da yake samun ka ya shafe su wannan zai baka hakuri ya baka juriya sai Allah ya ce na wajabta muku yin azumi kaga ka san me azumi ba har yanzu ba ai bayanin me azumin ba kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi ga wanda suka gabace ku wani irin wajabci aka yi musu malamai sun kama gangano guda suka ce na farko shine shi azumin ba iri ɗaya ne namu da nasu ba nasu azumin wani kala ne mu ma namu azumin wani kala ne da haka kenan tashbihin yana komawa ne zuwa ga rubutawar ma'ana an wajabta mana azumi kamar yadda aka wajabta musu amma zamanin yin azumin su da kalar azumin su da kaifiyar yadda suke azumi ya bambanta da namu mu namu azumin an kawo shi ne a matakai guda uku matakin farko da aka fara yin azumi a musulunci shine ayyamul bid'a aka fara yi da kuma ranan ashura shine azumin farko da aka fara cewa musulmi su duk kwana uku kai azumi a cikin kowane wata 13 14 15 sannan kuma idan ashura ta zo kai azumi ranan ashura ma'ana za ka yi kwaya ɗaya a shekara kuma za ka yi kwaya uku a kowane wata daga baya kuma sai aka dauki mataki na biyu shine aka wajabta yin azumi amma aka bada zabi cewa an umarci musulmi su yi azumi amma an baka zabi ko kai azumin ko ka ciyar kaga kenan azumi sai ya shafi wanda ba shi da kudi kenan ko wanda ba shi da hali duk mai kudi sai ya ciyar mara kudi mara hali kuma sai ya azumin sa ko kuma kana sha'awar yin azumin sai ka yi in baka sha'awar yin azumin sai ka ciyar da miskini a bakacin wannan azumin da baka yi ba shine mataki na biyu sannan mataki na uku sai aka ce to azumin nan kuma da za ka yi an wajabta maka shi amma lokacin buɗe baki da lokacin sahur gaba ɗaya tsakanin magariba ne zuwa isha za ka yi sahur za ka yi buɗe baki a tsakanin magariba da isha da an yi sallar isha to an shiga azumin gobe daka lokacin azumin duka ya zama kusan awa 23 ake azumi bai fi awa ɗaya ba anan ne ake yin sahur ana ake buɗe baki saka wannan sai ya zama ya samu shakka sosai sahabbai sun yi hakuri amma dai da wahala har sai da wanda kissa ta faru ga wani sahabi wanda zamu ji ta a can gaba ya dau azumi bai sahur ba kuma sannan sharadi na biyu in kai bacci ka kuskura bayan magariba kai bacci to ka shiga azumin gobe in ka kuskura kai bacci to ka shiga azumin gobe da haka tsakanin magariba da isha anan ake sahur anan ake buɗe baki sannan kai bacci kuma baka ci komai ba to ka shiga azumin gobe to wani sahabi sai ya zama wannan abin ya faru a gare shi yayi azumi bai samu abin da zai buɗe baki ba sai matarsa tace bari in je in samo maka abin da za ka yi buɗe baki ta tafi ta samo masa abin buɗe bakin kafin ta dawo sai bacci ya ɗauke shi ta zo ta tarar da yana bacci suke subhanallah ka shiga azumin gobe kuma sai gobe kuma irin wannan lokacin don haka da rana ta yi idansa ya fara zazzagewa kafin ka ce mai ya faɗi sai ka je ka ga annabi alaihi salatu wassalam ga wani sahabi ya yi ɗore kuma gashi nan gashi can warjanjan to sai Allah ta'ala ya kawo sauki ya sassauta cewa to yanzu an ɗage azumi daga magariba zuwa isha anan za a yi sahur anan za a yi buɗe baki an ƙara lokacin cin abincin tun daga wato faɗuwar rana har zuwa ketowar alfijir yanzu duk lokacin cin abinci ne wa kulu wa sharabu hatta يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل sai aka samu wannan sauki to kuma a cikin azumin sai aka ce a nisanci iyali kuma in azumi yazo da rana ana azumi da daddare kuma ana kiyamul layli da aka ba maganan mu'amala da iyali to nan ma abin sai ya zama ya takura sahabbai da yawa har wasu sai su zage ba a gani ba su zagaya su je kansu mu'amala da iyalansu Allah ya ce alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum Allahu akbar sahabbai yadda dun Allah Allah ya ce na san wasu daga cikin ku suna ha'inta kansu ba ba su dama ba tun kafin ai musu izini suna zagayewa suna zuwa wajen iyalansu to na sani naji nayi afuwa na yafi tun kafin su ce sun tuba alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum yaka wa afa ankum fal ana bashiruhunna daga yau shikenan na bude kofa bashiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum wa kulu washrabu sai aka halatta duka uku wa kulu washrabu bashiruhunna wa kulu washrabu sai aka halatta abuwa guda uku duka a cikin dare amma sai ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid amma kuma ko da daddaren ne idan ka shiga itikafi to matarka kuma ta haramta a gare ka kana itikafi ko da da daddaren ne wato sai ya zama dokar ta tsaya ga wanda ya shiga itikafi shi bai shiga itikafi ko da daddare ne ba zai mu'amala da iyalansa ba mutukar ya shiga itikafi a kwanakin itikafin ba zai ba shi sa Allah ta'ala ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil ma amma al'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum kuma ko wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid to sai Allah ta'ala ya zama ya saukaka a cikin waɗannan ayoyi ya budewa musulmi kofa na cewa yadda za su yi azumi sai Allah ta'ala ya ce ayyaman ma'dudat kwanaki ne yan kadan yan kadan ididdigaggu iyakantattu kwanaki ne marasa yawa in ka auna a shekara guda azumin da muke yi na kwana 30 ko kwana 29 a shekara guda nawa kenan ai bai ma kai 10% ba domin wata 12 kwana 360 in ka dauke kwana 30 saura kwana 330 kaga bai kai daya bisa 10 ba sai ka hada da 6 Shawwal sannan yake kaiwa 1-10 idan kai Ramadana 30 ko 29 kai 6 Shawwal guda 6 ya zama 36 to 36 so 10 shine nawa shine 360 360 kaga kenan ba ma samun 10% na shekara a azumin Ramadana sai mun hada da 6 Shawwal sannan ne kai 1-10 to dai bisa goma kuma ayyami ya zama me ya zama ayyaman ma'aduda kwanaki ne marasa yawa za kai kwana 330 din baka sitan shawwal ba ko da 24 in kai sitan shawwal kana cin abincinka ba wanda ya wajabta maka azumi domin ragowar azumin nafilfili ana yin su ne dan neman lada shi yasa su ma za ku ga matakan su biyar ne azumin mukan nafila akwai azumin nafilan da ba a yin sa sosai so daya a shekara wanne ne azumin nafila ne amma ba a yin sa gaba daya sai shekara shekara kamar wani azumi kamar azumin arfa so daya ta ake yin sa a shekara kamar wanne kamar ashura kamar tasu'a kamar sittan shawwal waɗannan in ka yi su ba za ka sake yin su ba sai wata shekara ta zagayo in ga ba su da matsala kenan sannan akwai azumin da yake zuwa na nafila wata wata yake zuwa kamar wanne kamar ayyamul bid 13 14 15 ko baka azumin nafila a duniya inde kana ukun nan duk wata zaka dinga samun ladan azumi guda 30 saboda man ja bil hasanati falahu asharu amsalha idan kai kwaya uku a wajen Allah 30 ne duk sanda kai uku a wajen Allah 30 ne in kai daya 10 in kai biyu a cikin in kai uku 30 ashe kaga mai hikima sai dinga yin ayyamul bid ko baya azumin komai sannan akwai azumin da sati sati yake maimaituwa kamar wanne kamar azumin litinin da azumin alhamis mafi yawan azumi shine azumin annabi daud alaihi salam annabi daud alaihi salam shi yana nasa azumin ne ya fashin kwana daya wato sai ya zama in za kai azumi mai yawa to kai azumi irin na annabi daud alaihi salam shine yana yin azumi yau ya fashi gobe ya azumi jibi ya fashi gata ma'ana ya daya fasa daya sai ya zama kenan kayi azumin kwana 15 a kowane wata kayi fashin kwana 15 a kowane wata waɗannan kwanaki guda 15 da kai fashi kaga ka ci abinci jikinka yayi ƙarfi a waɗannan kuma kwanaki 15 da kai azumi kaga kuma ruhinka yayi ƙarfi dama dan adam ruhun ne wa jasadun gangar jiki ne da rai in aka kalli gangar jikinka za ka kayi tarayya da dabbobi in aka kalli ruhinka za ka kayi tarayya da mala'iku kuma akwai aqalu da shahawatu shahawa ita take jawo ka cikin dabbobi shi kuma hankali shi yake jan ka cikin mala'iku saboda dan adam ga dabba a ƙasa ga mala'ika a sama shi yana tsakiya za ka iya yin sama ka tarar da mala'iku kuma za ka iya yin ƙasa ka tarar da dabbobi in ka bari hankalinka irin jaya sai kai sama in sha'awa ka tarin jaya sai kai ƙasa sai ka zama Allah yana ce maka ulaka kal an'ami bal hum adal ya zama kamar dabba ko ma ƙara dabbar da shi ko ka ji Allah yana cewa masaluhu kamasalil kalbi fatankwacinsa kamar kare ko masalul ladina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari ko ma Allah ya maida kai iradatan wa khanazira wasu Allah ya maida su birrai saboda lalacewarsu wasu Allah ya maida su aladu saboda taɓewarsu wasu Allah ya kamanta su da karnuka wasu Allah ya kamanta su da jaki saboda sun bari sha'awar su tarin jayi hankalinsu in ka biye wa sha'awa sai ta halaka ka kashe-kashe ta'addanci zubar da jini cin haram shan kayan maye duka waɗannan siffofi ne irin na dabbobi saboda haka in mutum ya yawaita su sai darajarsa ta faɗo ya tarar da dabbobi hannu ma dabbobin su fi shi daraja in ko mutum ya biye wa hankali duk abin da zai yana aunawa da makoma da lahira da tunani da lissafi da sanin ya kamata sai kaga yana yin sama yana bin hankali sai je tarar da mala'iku har ya zama kamar mala'ika shi yasa hankali da sha'awa su suke wato tafi da wato abin nan din mutum yasa Allah ya ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne ididdigaggu iyakantattu yan kaɗan man kana minkum maridan wanda ramadana ya zo ba shi da lafiya yana jinya ko yana janta Allah da rahamarsa sai ware mara lafiya yake fa man kana minkum maridan saboda ɗaukan awa 14 ko 15 ko 16 baka ci komai ba sai kana da cikakkiyar lafiya sai Allah ya duba maslahar mara lafiya, man kana minkum maridan aw ala safarin, ko mutun yana halin tafiya, kun ga bai ce musafir ba, duba yadda Allah ta'ala yake fas yake ga mana Qur'ani cikin hikima. Man kana minkum maridan, wanda ba shi da lafiya, sai ce aw ala safarin, ko kuma yana halin rashin lafiya, yana halin tafiya. Ga waɗannan halaye guda biyu, sai Allah ta'ala ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra, sai ya sha azumin saboda waɗannan dalilai guda biyu. Sai Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra, sai ya wato abinda ke kansa shine ya musanya waɗannan kwanaki da ya sha da wasu kwanakin daban. Ma'ana idan kana tafiya sai ka sha azumi na kwana biyar, to sai ka kirga wasu kwanakin guda biyar a wajen Ramadana, sai ka maye gurbin su da waɗannan biyar din. Ko baka da lafiya sai ka sha azumi saboda wannan rashin lafiyar, to shi ma sai ka musanya waɗannan kwanaki guda biyar da wasu kwanakin a wajen Ramadana. To anan gurin za mu tsaya, saboda bayani akan mara lafiya da matafiyi akwai bayanai da za a kawo matsaloli guda 12 da suka shafi mara lafiya da matafiyi da sauran masu larurori. Muna fata abinda muka karanta Allah ya bamu lada, inda muka yi kure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana. Mai tambaya ya ce ya yi ma mahaifinsa kyauta sai ya rena, ya kuma dawo masa da shi kuma ya yi fushi da shi, shi ne yake neman shawara, ko mai ce shi iya ƙarfinsa kenan, to sai ka ba shi iya wannan ɗin, kai masa alƙawarin za ka ƙaro, inda Allah ya jarabce ka da mahaifi mai renuwa, kai kuma taka jarabawa kenan, sai ka ba shi ya ƙi godiya, amma Allah ya gani ya gode maka, sai ka ba shi ya ga yayi kaɗan a wajen Allah, ko mai yawa ka bayar, amma haka za ka yi ta haƙuri tunda mahaifi ne. In misali abinda Allah ya hore maka 5,000 ne, shi kuma 10 yake so, to kaga zai ka ce baba ga 5 za a ci ko 5 din, kaga zai yi murmushi tunda yaji za a ci ko 5 din. Kai kuma tunda kai saboda Allah dan ka faranta masa, Allah ba zai kunyata ka ba, zai bude maka kofar da zaka samu 5 din. Kuma haka za ka yi ta haƙuri, uba duk yadda ka same shi kai haƙuri da shi. Wani uban mai haƙuri ne, wani mai faɗa ne, wani mai godiya ne, wani mara godiya ne, wani ma musulmi ne, wani ma ba musulmi ba ne. Duk yadda ka samu babanka, haka za ka yi haƙuri da shi, ka ci gaba da yin haƙuri, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa, abu ɗaya ne bai yadda ka yi ba shi ne in ya sa ka fita musulunci. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay. Alhaji Aliyu Haidar ya ɗauki nauyin karatun Malam Bishir FM, za a sa da ƙarfe 8:00 AM. Wani ya aiko da nawa ne wannan? Naira 720. Wani ya aiko da Naira 720, ya buɗe taimako da za a fara karɓa na wannan shekara da Naira 720. Allah ya saka ma da alheri, watakila 720 ɗin ita kaɗai ya mallaka. Da yana da hali sai an ƙara 0.5 a nan baya, saboda haka a wajen Allah yanzu ka bayar da 7,000 ne, da Allah zai ninka maka 10, Allah ya bada lada. To kuma yana da damuwa ta rashin lafiya, Allah ya yi masa. Sai kuma bukatun addu'o'i da jama'a suke nema a yi musu addu'a akan bukatu daban-daban da damuwa daban-daban da yanayi daban-daban, duk wanda yake cikin wata damuwa ko wani yanayi na damuwa, Allah ya yi masa. Sai masu rashin lafiya, muna roƙon Allah duk wanda ba shi da lafiya, Allah ya ba shi lafiya, Allah kuma ya sa rashin lafiyar da ya zama kafara. Sai masu neman ilimi, muna fata Allah ya buɗe musu ƙwaƙwalansu, ya ba su ilimi mai amfani na duniya da na lahira, na addini da na zamani. Sai masu neman haihuwa, Allah ya ba su ƴaƴa masu albarka, maza ko mata. Sai ko masu neman jari, Allah ya ba su jari da su juya su gudanar da rayuwarsu, Allah kuma ya sa wa jarin nasu albarka. Sannan duk wani mai wata damuwa da wani mai cikin baƙin ciki, Allah ya yi masa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al almauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.